jiriya wanda ya dace da 28 ga watan uku shekara ta 2026 miladiya. Za mu ci gaba da karatunmu da muka saba, muna gabatarwa a dukkan ƙarshen wata a wannan masallaci mai albarka, masallacin mu na Tudu Maliki, a karatunmu na littafin Al-Kaba'ir na Imam Az-Zahabi. A yau cikin taimakon Allah muna da manya-manyan baki a wannan majalisi mai albarka da suka kawo mana ziyara daga ainihin wato wani babban taro da aka yi na Najeriya gaba ɗaya ga ɗalibai wanda suke karatu a ƙasar Sudan, a jami'o'i na ƙasar Sudan duka, da jami'o'in addinin Musulunci da jami'o'i na boko. An yi wani taron da gaskiya kusan zan ce ba a taɓa yin sa ba, an haɗa jama'a sosai duk da cewa akwai masu uzurori da ba su da lafiya, wasu na wasu ƙasashe a duniya, wasu wasu ma samu labari ba. Yau wannan taro an yi shi ne a babbar makaranta ta kwaleji ta Sa'adat Rimi a nan birnin Kano, wanda dukkan manya-manyan malamai, alƙalai, manya-manyan jami'an gwamnati waɗanda duk suka yi ƙasar Sudan karatu a Sudan sun haɗu a wannan wuri, da waɗanda Allah ya girmama su cikin maza da mata, duk an haɗu an yi wantakar, wasu shekara 40 ba a haɗu ba, wasu 30, wasu shekara 25, wasu sun manta da juna, wasu ma tun kafin a haife su aka gama jami'a kuma dai an zo a haɗu. Don haka waɗannan baƙi namu sun zo wannan taro ne wanda ni ma ina cikin ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro. Na yi PhD na ne a ƙasar Sudan, don haka ni ma na amsa wannan taro. Don haka duk waɗannan wadansu a nan manya-manyan malamai ne da Allah ya girmama su, sun yi karatu a ƙasar Sudan kuma suka isa tafi gidajensu, suka ce sai sun kama na ziyara wannan majalisa mu na Al-Kaba'ir saboda ƙauna da suke mana da kuma ainihin wato tarayya da mu a cikin wannan da'awa. Inda insha Allah idan an gama karatu za mu gabatar da sunan kowane ɗaya daga ciki, saboda ƴan uwanmu ne a duk duniya da inda muka gan su mun san namu ne kuma muna tare da su. A cikinsu akwai gwanaye na Al-Qur'ani wanda Allah ya girmama su, ma'adata Al-Qur'ani makaranta wanda duniya ta san da su kuma Allah ya musu baiwa. Za mu so mu amfana da wani abu daga cikin ɗan abin da Allah ya sanar da su. A farko insha Allah ta'ala za mu fara da hannun dama na ga wani yana zaune, insha Allah ta'ala shi za mu ba da dama ya buɗe mana wannan karatu da karatun Al-Qur'ani mai girma cikin baiwan da Allah ya masa na tabarrak, da abinda Allah ya tabarruka da ta'ala ya bashi. Shi dai wannan dai da kun gan shi kun ga ba zamfare ne, kun san mutanen zamfara Allah ya musu Al-Qur'ani zamfara ba. A Najeriya in dai za a yi magana Al-Qur'ani dole sai ka sa zamfara a ciki, kuma shi matasan mahaddata Allah ya ba su sosai, duk da ba su fi Kano ba amma dai sun kusa su iso Kano. Allah ya sa albarka. Zan miƙa wa gwani Nasir Bello ko Al-Zamfari ya buɗe mana karatu Al-Qur'ani. Akwai wani gwanin ma shi ma insha Allah idan mun gama karatu shi kuma zai rufe mana insha Allah. Muna maka fata alkhairi, zai wakilci ƴan uwansa zai mana karatu Al-Qur'ani. Muna godiya ƙwarai da wannan gudunmuwa, ko shi kaɗai muka samu mun dace. In ya buɗe mana ni kuma sai in fara fassara ɗan abin da nake fassarawa. Allah ya saka alkhairi. Wani bismillah.
ku da shi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا أسكنت من ذرية جواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا إني أسكنت من ذرية جواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
الله أكبر الله شكرا الخير ولكن كنت جديد ما سوى أبن يدس كي بغا شكور Allah ya bamu samu addition sun ji hausawa Allah ya albarka gani mun gode kwarai da gaske Allah saka alkhairi bai idan za ku itinawa a watan da ya wuce mun tsaya ne a kabira ta 51 wanda take al-istifalatu al-dha'ifi wal-mazluk bayani da Imam Zahabi yayi dangane da hukuncin zaluntar mai rauni dukkan wani mai rauni hukuncin zaluntar sa da kuma bawa da baiwa da zaluntar mace da zaluntar kuma dabba wannan shine al-istitala al-mutawala wato akan wanda yake al-da'if wanda yake mai rauni mun ta karanta hadisi da ayoyi da Imam Zahabi ya kawo a bisa al'adar sa idan ya bude ainihin kabira daga cikin kaba'ir sai kuma ya kawo hadisai daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yau akwai hadisin da na Aisha wanda yace an Aisha radiyallahu ta'ala anha qala annabi sallallahu alaihi wasallam ma zala jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayawrisu. Jibril bai gushe ba yana yi mini wasiya in kula da makoci da hakkin makoci da kimar makoci da darajar makoci har sai da nazarci cewa ai makoci ma zai iya cin gado kamar zai sa makoci ya ci gado na. Hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi da Imam Muslim, hadisi Ummul Mu'minin Aisha. Abinda malamai suke cewa anan shine wannan yana nuna mana hadarin cutar da makoci, hadarin zalunta makoci da muhimmancin kula da haƙƙin makoci. Shi makoci yana da muhimmancin da Allah zai tambaye ka akan sa ranar tashi alƙiyama. Abokin zamanka kuma wannan makoci shari'a ba ta ce sai musulmi kadai ba, da wanda yake musulmi da wanda yake ba musulmi ba yana da haƙƙi na makotaka akan ka kula da shi. Dan haka muhimmancin sa ya kai ga saura kiris a ce ma in ka mutu makocinka zai ci gadonka. Da haka masifar da take damun mu a yau da ibtila'in da ya fada mana a yau na rashin sanin makotan mu da rashin damuwa da makotan mu. Makoci bai damu da dan uwansa ba, ko kuma makoci yana fada da makocinsa, ko kuma yana hasada wa makocinsa, ko yana kiyayya wa makocinsa, wannan ba koyarwar musulunci ba. Yau idan Allah ya jarabe ka, idan kai mai hali ne kana cikin talakawa makotanka, to za ka yi ta fada da su daga mai maka hasada, sai mai maka baƙin ciki, sai kuma kai in ba a ci sa'a ba ya zama kana da mummunan ɗabi'ar da ka raina kowa saboda gidanka ya fi na kowa, ka raina kowa saboda azifinka ya fi na kowa. Kai ne kake da mota mai tsada, kai ne kake da ainihin gida mai tsada, kai ne kake ƴaƴanka suke cikin gata, ƴaƴan talakawa kuma ga su nan suna kallon ka kullum, ko kuma ya zama makocin suna baƙin ciki da kai saboda ka zo ka shiga cikinsu. Duk lokacin da attajiri a yau ya fada cikin talakawa, to sai ya yi haƙuri, zai ga abubuwa na rashin kirki, zai ga abubuwa na rashin mutunci da yawa daga cikin wurare musamman inda babu addini. Sai dai in mutum ya yi haƙuri kuma ya sauke haƙƙin maƙotaka. Wasu ɗin za ka sauke haƙƙin maƙotaka amma ba za su kyale ka ba. Wasu kuma su ɗin attajiran su ne masifar a cikin talakawa saboda suna zaune sun samu kwaba a cikin talakawan amma ba sa yi wa talakawan abin da ya kamata. Da haka dai mu sani da talaka da attajiri da wanda yake da hali da mai mulki da mai sarauta, in dai maƙotaka ta haɗa mu to wallahi mu sani akwai tambayar Allah tsakanin mu ranar tashi alƙiyama. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجار ليتعلق بالجار يوم القيامة يقول يا ربي أوسعت على أخي هذا واكترت علي أمسي طاوئا ويمسي هذا شبعان سله لما أغلق بابه عني وحرمني ما قد أوسعت به عليه. وأنا حديث حسن لغيره wato annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa lalle makoci ranar tashi alkiyama sai ya race da makocinsa. Innal jara la yata'allaqu bil jari yawm alqiyama, zai ya ubangiji wannan dan uwana ne kayal wata masa. Inna hadha akhi, ko ya rabbi awsa'ta ala akhi hadha, kayal wata wa wannan dan uwana ba, ni kuma ya Allah ka matse mini baka bani ba, shine waqtarta alayya. Yace umsi tawian, in yi yammaci tawian ina cikin yunwa, tawian ja'ian, ni ina kaiwa yamma ina cikin yunwa, wannan shi kuma yana kaiwa yamma shaba'an yana koshe ya Allah. Salhu, Allah gashi nan ka tambaye shi liman azlaqa babahu anni, dan me yasa ya rufe min kofar sai yake taimake ni, shi ya koshi ni ina cikin yunwa, gidansa a koshi ni gidana a cikin yunwa, ka tambaye shi ya ubangiji me yasa ya mini wannan abu. Wa harramani ma qad awsa'ta bihi alayhi, kuma ya haramta mini abinda kai yalwata masa, ni bai bani ba, kai ka bashi amma shi ya rufe kofar sai ya ki ya taimaka ni. Wannan shine abin da zai faru ranar tashi alkiyama ga duk mai hali da yake da hali, yake da iko, yake makotaka da makota kuma bai taimake su ba. Yau an wayi gari kawai ana amfanuwa ne da zama da makota musamman mai hali ya shiga cikin makota ya zauna a cikin su saboda ya samu kwaba mai kwaba barayi ba za su dame shi ba saboda yana cikin mutane da a gefen gari yake zaune to wataƙila za su dame shi da kai masa hari amma ya shigo cikin mutane yana zaune ba mamaki kuma ma sun riga shi zuwa unguwa ya saye gidajen mutane kaza ya gina gida amma kuma baya amfanar da su sai dai da warin hayaƙin inji da yake tare musu da kuma yawan fakin da manya-manyan motoci da yake takura musu amma ba sa ganin kwanan gidansu yana fitowa hannunsa baya fitowa ya taimaka musu idan da mara lafiya baya tallafa masa alhali Allah ya yalwata masa gidan kowa ya naƙasa shi yana sama da haka akwai hadari ga wanda yake da hali yake zaune cikin talakawa amma baya iya taimaka musu Allah zai sa makoci ya rike makoci ya shake shi ya kama shi ya ce ya ubangiji dan uwana ne wannan mutum ne shi ne mutum kai ka yalwata masa ni ka kutunta mini kuma ya rufe kofar sai yake taimaka mini cin abin da ka bashi ka tambaye shi me yasa ya kore ni ka kaga an sabbata da dadi to sai Allah ya ce a cikin ayar da malam zahabi ya kawo mana wasahibu bil jam kafin nan manzo Allah ya buga misali sosai akan harkar makotaka Allah ya jarabe shi da makoci ba yahude mai cutar da shi ya yi shara ya zubo masa gidan annabi ya tattaro da shi ya zuba mai ga tsabar kiyayya da gaba kuma Allah ya sa suna zaune wuri guda amma manzo Allah ya kula da haƙƙin makotaka ya ci gaba da taimaka masa da haka dole sai mun yi haƙuri da juna sai mun taimaka wa juna kuma mu ma yau dinnan abin da yana faruwa tsakaninmu a ga mutum yana zaune wato musamman ai mu nan cikin gari haka gidaje irin wannan ai ana makotaka ai ai inda ake bariki ka san bariki a garin nan a Kano inda ake zaman bariki kaga manya-manyan unguwannin nan na gefe manya-manyan unguwannin nan masu manyan tituna da gidaje manya-manyan da karnuka a kofar gidan nan da waye ai nan ne ake rashin kirki ai wallahi malam mutum zai zama shekara 20 bai san makocinsa ba amma a irin nan gidajen ba zai yi bane ai dole wani zai mutu dole wata za ta mutu dole wata rancin ko su duba gidajen gidaje da diki can kofa katon gidan ga yan dakunan su duyi a can inda ya shigo an rufe mai gate an bude gate da ka ba ruwansa da kuwa kuma babu ma masallaci da zai hada su inda masallaci ma wani ne mai tsoron Allah cikin shi ke dan karami dan kuf Allah ga naka kowa baya fita ita ce maganar gaskiya mu ga ya san mu gaskiya galiban manya-manyan unguwanni da ake da su a birane ba a fita sallah galiban sai kadan a cikin su akwai wanda Allah ya ware su in masallacin makumban shi zaka ganshi bai da wata kima suna da tukka-tukkan gidaje amma masallatan Allah yan kalana saboda sallar ba ita bace a gaban su in islamiya ne mai kokari shine zai sa direban su rika daukar islamiya ana kai yaran su can cikin gari su yi islamiya da su amma wannan kewayen unguwar babu filin da za a yi islamiya babu idan za a yi masallaci an ba ma san hayaniya kada kawo mana mutane nan su dame mu mu nan ba mu san jama'a da yawa can ai masallaci a can wanda ya ga dama ya fita wanda ya ga dama ya fita to ai wancan minista kaza yana zuwa ya huta a wurin gwamna kaza yana da gida a wurin wane-wane kaza yana da wuri a nan babban attajiri idan ya yi kuɗi ya yi shaƙi kuɗi to sai ya koma irin waɗannan unguwanni sai a ce yana GRA yana kaza yana unguwanni kaza ba sai na kira sunan unguwannin ba wallahi ku ji tsoron Allah a zaman ku da kuke wannan ni'imar da Allah ya muku wallahi sai Allah ya tambaye ku akan jami'in da ba ku fita kuma sai Allah ya tambaye ku akan masallatan Allah da kuka tozartar daga layi iya ganinka da manya-manyan gidaje ta fi sai ta nemi masallaci ka rasa can sai kaga kofar gidan wani mutumin da wataƙila yana Lagos ba ya zuwa sai bayan wata hudu to mai gadin sa sai ya dan sa bulo ya dan kekewaye sai a dan sa bishiya a nan ne ake zo ake sallah asubahi ake magariba ake isha'i amma ba masallaci a wurin Allah shirya to ina magana makotaka babu ba wanda ya san kowa mallan akwai mutumin da ya fadi ya mutu a gidansa ya mutu saboda bai alaka da wani makoci ba ruwansa doka to ai rayuwa ce ta bariki yana da kuɗi yana da mulki yana jin ya isa dan haka ya fadi ya mutu ba iyalin ko hutu ya zo ko me ba san ya mutu ba sai da kumbura wari ya damu mutane a unguwa sai jami'an tsaro suka zo suna sace ana duba sai da aka bankare kofar an ga ya mutu ya kumbura to wa zai kira to ya bai san kowa ba idan ciwo ya kama shi da daddare wani makoci zai kira babu matarsa bata san kowa ba, ƴaƴansa bata san kowa ba, shi ma ba ruwansa da kowa. To ai rayuwa ce malam, kana da komai, akwai kuɗi, direba zai kawo maka abinci, komai kana da shi, to ina ruwanka da wani makoci. Wannan rayuwar Yahudawa ita ce wasu daga cikin musulmi suke yin ta yau a cikin gidajensu na unguwar nan su, rayuwar kuma za ta yin kyau. Wani ya zo ya faɗi ya mutu a irin wannan cikin unguwa, duk mutane suna kallonsa, shi ai bature ne shi, ba ruwansa da kowa. Ce yana zage-zage, ina ruwana da mutane, ina nema a wajen ku ne, don me za a yi min kaza, eh ba ruwanka ba ka nema, akwai ran da za ka nema ai, ranar da ka faɗi ka mutu. Tsautsayi kwatsam, wata ran ya sa ya faɗi ya mutu. Da ya mutu, matarsa ta kasa samun wani makoci ne abokinsa da za ta kira ta ce ya mutu. Shi kuma gidansa yana can cikin gari, kuma tsakan dare ne. Ta haka gari Allah ya waye irin a gaggaya makota a zo a zazzauna a kawo ƴar taburma da buta ta alwala a ɗan jira, ba wanda za a kira. To a baya alaƙa da kowa. Haka aka je aka jawo wa tsohonsa, ya ce a gaya makotansa, aka ce ai ba makocin da za a gayawa. Me ya faru? Ce ai baya alaƙa da kowa, ba a ma san shi ba. Sun san ya aka yi? Wallahi haka zo aka ɗauko gawar aka naɗe ta aka kai ta cikin gari can gidan asalin gidan iyayensa. Uban kuma ya ce ba za a yi masa sallah a nan ba, don ni ɗin ma maƙotana ban san shi ba. Ya ce ku mai da shi ƙofar gidansa, in ya so na gayyaci dangi da ya zama dole a ɗebe su a kori kore da haid, mu je ƙofar gidansa mu masa sallah. Haka aka yi. Akwai wanda idan ya mutu malam ko masu zaman ta'aziyya babu, ta ba alaƙa da kowa. Su shi ne illar ka zauna da mutane ba da kyakkyawan hali ba, komin larura wata rana akwai abin da zai sa ka buƙaci ɗan adam, kuma ka mutu ɗin da mutane su tsaya a bayanka su yi maka addu'a ba ƙaramin alheri ba. Allah ya sa muna ganewa. To sai wasahibu bil jam, wane ne wasahibu bil jam? Ibn Abbas yake cewa mujahid huwa rafiqu fi safari lahu haqqul jibar, abokin tafiya duk wanda kai tafiya daga Zamfara zuwa Kano, daga Lagos zuwa Kano, daga Kano zuwa Maiduguri, ar-rafiqu fi safari, wanda kuke tarayya da shi a cikin tafiya, to shi ma fa an ɗauko masa haƙƙi na makotaka an bashi. Allah ya ce sai ka kula da shi. In umara ce za ku tafi, aikin hajji za ku je, neman kuɗi za ku je, wani taro za ku je, in dai ar-rafiqu fi safari ne shi ne as-sahibu bil jambi. Allah ya yi maganarsa, duk wanda tafiya ta kama ka, lahu haƙƙul jiwari wa lahu haƙƙus suhbati, yana da haƙƙi na makotaka kuma yana da haƙƙi na abokantakan tarayya, ka kula da shi. Na gaba wabni sabili, ɗan tafarki shi ne abda'ifu yajibu iqra'uhu ila an yabluga haisu yuridu, abokin ɗan tafiya wanda duk guzurin sa ya yanke masa, to dole ne a yi masa kula na baƙo har sai ya shiga garinsa, sai ya je inda yake so. Tsautsayi ya kama mutum ya taho daga Lagos ya faɗi a Kano, kuɗinsa suka ƙare ko aka sace masa kuɗi ko wani larura ya kama shi ko ciwo ya je asibiti aka duba shi, ɗan guzurin da zai ƙare same duguri ya cinye shi. Wallahi haƙƙin musulmi ne na Kano, sai sun tara masa kuɗin mota an kai shi Maiduguri. Ba wai maganar fa ya tashi ne in fi sabilillahi ba ne, dole ne sai an matsa, don Allah ya ce wa bin sabili. To yanzu me yake faruwa? Mutane ne suka lalata al'amari, harkar ibnu sabili ta lalace. Amma a da salafus salih har gidaje ake ginawa na ibnu sabili. Kamar yanzu a Kano sai a zo a gidan manya-manyan unguwanni na ibnu sabili ne. Duk wanda ya zo tafiya guzurinsa ya yanke masa, tunda daɗin akwai tsoron Allah ba a mai abin sana'a ba. Wanda ya zo tafiya ba ya da makwanci a kan ya kwana a tasha, sai ya je unguwar ibnu sabili. Yanzu a Kano akwai unguwar ibnu sabili? Akwai wasu attajirai suke gina ibnu sabili? Babu. Gwamnati ta gina ibnu sabili? Babu. Amma Allah ya ce a kula da ibnu sabili. Kuma babu ibnu sabilin ne, mutane nawa suke kwana a Na'ibawa? Mutane nawa ne sun taso daga gari kaza za su tafi Lagos sai sun zo Kano su kwana? Ba su da kowa. Wallahi a tasha suke kwana. Wani wallahi bai da kuɗin hotel, in ma yana da shi bai ma san ina zai je kama hotel ɗin ba. Mutum ya kwana a tasha cikin hadari, watakila wani illali ne shi da daddare. In akwai unguwar ibnu sabili da aka yi ƙa'ida ana yin screening wa mutane a tabbatar kwana nawa za ka yi kwana, ɗaya biyu ga wurin kwanciya, kula ga security ga tsaro, za a samu lada. Masu kuɗi kuna kashe kuɗi a banza, ga inda za ku samu kuɗi ku samu kai aikin kuɗi ku samu lada. Duk inda aka ci gaba akwai masauki. Yanzu bari mu ga muku misali a ƙasar Niger. akwai wani gari Agadez a kasar Niger akwai gari Agadez wallahi ina ga muku duk mutumin da yaje Niger yaje Agadez indai a garin Agadez ka sauka to ko baka da kurkubo akwai gidan da zaka sauka kyauta za a baka makwanci ka ci abinci kuma ko sati nawa zaka yi gidan Alhaji Ammani yana nan da tijo Allah ya masa lafiya da imani sirikin Alhaji Rabi dan Chadwa an sa Alhaji Rabi dai daga cikin manyan attajirai masu kudi ɗan Niger yana da gida a nan layin gidan gwamna sirikin sa duk malamin mai wa'azi idan ya je gidan Alhaji Ammani a Niger ina faɗin sunan sa dan ayi masa addu'a da tijon arziki gida ne yayi ka tafarin gida je gida yayi dakuna wallahi ba mamaki riga ka tafi ta sakau wallahi motar da kake hawa a kasar ku ta fitar Alhaji Ammani wallahi amma duk wanda yaje ba ko in Allah ya sa da inda za a je shi kuma da abinci lafiyayye shi rawan jiki yake yi in ba ko yi a ce a kawo min shi kai shi abin sa ya kai ga ba ma ba ko ba in dan arewa dan Najeriya ije neman kudi aga da zai da inda zai ce zo ka kwana ana suna nan birke birjik akwai gurin manyan mutane VIP akwai gurin yan tsaka-tsaki kullun haka ba in za ka kwana nawa a wannan gidan wallahi kallama malam bai da damuwa amma yau wani gida ne muke da shi a Kano irin wannan gidan wani attajiri ne ya yadda ya bada wani estate ya bada wani gini ya sa security da tsaro ya gyara cewa duk wanda ya zo tafiya a screening din sa a tabbatar a bashi wurin kwana kurin fa ya kwanta ya tashi ya fita abin da yake bukata inda zai kwanta da wutar da zai sa caji da ruwan da zai wanka washe gari i fita in kaga dama ba ka sa iya kwana uku kawai in kaga dama ba ka sa kwana daya babu masaukin baki babu wanda wannan Allah ne ya magana akan Ibnu Sabil da haka duk wanda Allah ya hore masa ya samu kudi a garin su yayi masaukin baki wanda Allah ya bashi iko yake da mulki ko siyasa ko sarauta ko kasuwanci yayi masaukin baki ana iya samun aljanna saboda gina masaukai na baki kuma akwai kwanciyar hankali ga musulmi yau ya je gari akwai inda ake sauke baki cikin aminci ya kwanta ya kwana bai da damuwa wani wallahi sai zuwa kudi miliyan 100 a jikin sa amma a bashi ya kwana a tasha to yanzu ko masallaci gaje koran ka za a ce malam da Allah samu ka fita zamu rufe yanzu kowa ba a yarda da shi ba me ya faru saboda wasu sun mai da abun ya zama sana'a da haka da ka zo ka ce kai Ibnu Sabil ne kawai za a dauka dan ciwa-ciwa ne dan neman kudi kana tashi ya ce kai da Allah ya fita waje ne mace ko kuwa waje babu kwamiti a masallaci da yake binciken Ibnu Sabil ya tabbatar da gaskiyarsa kuma zai iya yiwa Ibnu Sabil na gaske ne amma mun tozo zartar da shi gashi kuma Allah ya ce Ibnu Sabil a taimaka masa gashi aka ce huwa da'if yajibu iqra'uhu qirab dai a kula da shi kamar yadda ake kulawa da bako yace ila an yabluga haythu yuridu sai ya je inda yake so dan haka dukkan masallatan mu ya kamata a samar da wani committee mutum biyu uku hudu da in bako yazo su ja shi gefe sai masa interview su tabbatar da gaskiyarsa idan sun tabbatar da gaskiyarsa sai a ce to jama'a wannan Ibnu Sabil ne na gaske a ce maka masa mai taro mai kwabo a kai shi tasha a dora shi a mota ya tafi garin da rashi wani zai ce wallahi ba na son kudin ku ku kai ni tasha ku sani a mota kawai a kai ni amma koran kowa muke yanzu yau din za a idan da sallar nan wani ya tashi ce jama'a dan Allah na taho ne daga ibadan na taho guduri na ya kare mini cha za a yi yaya aka yi za ka tafi Maiduguri ka zo Kano gudurin ka ya kare ya baka ita nan ba fita ga babu wuri kuma zai iya yiwa larura ce ta kama kudin su bata ko kuma ne ya tsane shi yana bacci a mota ko wayar sa fadi ko kuma ciwo ya kama shi ya je asibiti a mai treatment a cinye kudin ko gashi nan dai abubuwa suna iya faruwa da haka mu kula da wannan lalle Ibnu Sabil abun kulawa ne da shi a shari'a qala ibn abbas huwa abiru sabili shine matafi ne ketare hanya tuwihi wa tut'imuhu ka tattaro shi ka matso da shi ka ciyar da shi hatta yarhala anka hatta ya tafi ya barka wa ma malakat aymanukum da abun da dama ku ta mallaka yace yuridu almamluk wa tu yuhsinu rizqahu wa ya'fu anhu fi ma yuqti'u sannan yana nufin bawa a kyautata masa a ciyar da shi wato bawan da ake mallaka a kyautata masa azurta shi sannan kuma ai masa afuwa Allah ya ce wa ma malakat aymanukum bawanka ka taimake shi yaron gidanka saukaka masa ba shi abin da zai ci yi masa riga kai shi maka inda hali yi masa aure inda hali taimaka masa mai da shi shi ma dan adam almajirin gidanka kada ka mai da shi dabba almajirin gidanka kar ka mai da shi bawa kar ka mai da shi bai san haƙƙin kansa ba kai ta wulakanta shi kar ka manta ba mamaki kai ma wata ran zaka zama almajiri ko kuma bayan ka mutu danka ya zama almajiri a gidan wani malam almajiri ya almajiri fa ya auri matar mai gida almajiri da Allah ya juye irin nasa rabbul izzati kai mana afuwa yaron da yake musu shara yaron da yake musu wanke wanke yaron da yake musu goge goge yaron da ake zagi ya bude gidan mota yaron da ake daka wa tsawa bai je zubar da shara ba yaron da bai goge gilas ba yaron da bai yi wa yaran makaranta wanki ba yaron bai kaza ba ya gama hakuri yayin shekarun sa a gidan ya girma aka aurar da wance aka aurar da wane wannan yayin jami'a ya tafi duk a gaban sa har ya girma ba a kula da shi yana ta hakuri anan yake samu ya ciyar da uwarsa anan yake samu ya ciyar da ubansa kwatsam rayuwa cikin rayuwa sai mai gida ya fadi ya mutu ya bar dukiya na fitar hankali Hajiya tana ta tunanin wa zai aure ce kula mata da ƴaƴanta wanda san ƴaƴanta san sirrin ta san kaza kurin wani yazo ya zuga almajirin zan ce kai me kake jira ore kuwa yace ka dan gongo sa goma eh ce kai ai da zai yi wa kai aka ji aka mata magana aka ce kin ga Hajiya rubun asirinki kin ga wannan kawai da yake a wajin ki kuma ya muku zaman amana ya rike muku ya yi komai kun ba shi amanar kuɗi kun yi komai ba haram bane ki aure shi kawai asiriyar kace Allah kace Allah kuwa sai aka juya kun sai zai aure ta yaron gida mai shara ya zama alaji kwarai kuwa duba Allah mai juya lamarin duk aka manta wancan abu yanzu ya dawo shine uga kwata kwata a gida yaran gidan kuma dole su zo su gaishe shi saboda mijin uwarsu kai kana wasan lamarin Allah kai kana yi karka kursuwa yasa ka bi a hankali wanda ka rena shi wallahi tallahi sai yazo ya zama maka babba a gabanka zaka ku taimaki na ƙasa da ku ku rufa musu asiri ku girmama su wataƙila rufin asirin su yana ƙarƙashin tafin kafar kuma shi dan adam ne ba a rena shi wala idan kaga yadda ake wulakanta mutane masu aiki a gidajen mutane labarin bai da dadi wasu a gidajen ka san bauta iya bauta suke yi wa masu musu aiki zai yi shekara da shekaru yana masa hidima amma wallahi tallahi bai da gidan zama kana cikin haya kana gidan babban attajiri kana aiki shekara da shekaru ko kana tuka shi ko kana masa wanki da guga ko kana masa kula da ƴaƴansa amma idan shekara ta zo na biyan kudin hayan gidanka kana cikin bala'i kana gidan attajiri kullum an barka da bude gate din mota da kuma alhaji'in su zo kana goge musu mota kana ce alhaji Allah kiyaye amma wallahi idan larura taro ta zo maka billahi lazimi sai ka kwammace to me amfanin tarayya da suke a gidanku yau arzikin da kake da shi baka iya taimakon me maka aiki ba me amfanin arzikin ka dinkin sallah fa wani ba ya iya almajirin gidansa dinkin sallah dinki yaro shekara guda yana maka hidima wa matarka ba za ka iya sayan alawayyo ba za ka iya sayan yadi mai aiki tana maka aiki ta yi wa matarka shara ta wanke famfas din ƴaƴanka ta yi musu tsarkin kashi matarka ta tafi ta bar ta tana maka hidima amma wallahi a sallah ba za ka iya zaka mata dinkin arziki ka mai da ita ƴar adam ba malam muna da gyara a cikin lamarin mu kawai yau duk wanda tsautsayi yasa ya zama talaka ya fada a hannun wani sai yanda Allah ya da kai kawai to shi rana ga ƙananan mutanen da suke gidajen manyan mutanen ba sa tausayin su dan ka mutu bai damu saboda ba abin da kake masa kawai dai ka dauke masa nauyin yana aikin albashi ne tun da ya shekara 30 ko yana maka wanki da wannan hannun wanki ba mutum shekara 30 yana wanke maka kayanka amma yanzu baka bude shi da talauci ba kana da kamfanoni kana da gidaje kana da motoci ba za ka azurta shi muka samu mai dan karamin gida ya zauna dan Allah alaji wata ran ba za ka biya mai kudin umara ba shi ma ka mai da shi dan adam dun Allah ba za ka biya ƴaƴansa shi ma ka sa su a makaranta masu dan kima ba ya ji cewa yana dan dosanin arziki a ga daka tare da kai ba wannan wace irin rayuwa ne ainihin Islam ina musuluncin yake ina shari'ar daka idan Allah ya rufa mana asiri mu taimaka wa na kasa da wannan qur'ani ne Allah tabaraka wata'ala yace ai dadin akwai bayi da ake daukowa baiwa mai aiki baiwa mai noma baiwa mai daka baiwa mai niga amma ka duba baiwa saboda matsayin a kula da ita qur'ani sai da cewa ma malakat aymanukum ku kula da su idan ba bawa yau akwai almajirai akwai yara akwai yaran kasuwa akwai yaran gida akwai wanda aka kawai zai zo ta mai hidima mallam akwai mai hidiman ma shi ko kuma ba ba a bashi kawai dan jiran me za a samu ne shi bai da ma albashi a gidan Alhaji in an ce nawa Alhaji yake ce a baya biya ai kawai shi yana jiran dan abin da aka rage ne a bashi a haka kuma ya makale yake rayuwa Allah ya mana afuwarsa an tsago da yace wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakura Allah baya son me ainihin wato girman kai da alfahari da jiji da kai ibn abbas yake cewa al mukhtal shine al azim fi nafsihi wannan ku da kai wanda yake jin girma a karan kansa alladhi la yaqumu bi huquqi llahi wal hujur baya tsayawa akan hakokin Allah tabaaraka wa ta'ala sannan kuma al fakhur huwa alladhi yafkharu ala ibadi llahi tabaaraka wa ta'ala shine wanda yake alfahari wa bayin Allah tabaaraka wa ta'ala bima khawwalahu llahu min karamatihi saboda abinda Allah ya bashi na karamci wa ma a'tahu min ni'amihi da abinda Allah ya bashi na ni'ima anna bi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wanzu Allah yana fada kamar yadda abu hurairah ya rawaito bainama rajulun shabun mimman kana qablakum an yi wani matashi cikin wadanda suka gabace ku yamshi fi hullatin yana tafiya cikin asin da asin riga da wando hadin kaya set in an ce hulla riga wando ko babban riga da ya ciki da wando set din kaya shine hulla yana shine mai girman kai da nuna isa da fadin rai shine mukhtalan fakura wanda dai Allah ya ce inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakura to shi wannan ya cika wannan sharadi izabtal athu al ardu sai ga kasa ta hadiye shi ka taba jin kasa ta hadiye mutum to ga mutume wani saurayi ne matashi dan kwalliya dan gayu dan ado yana tafiya yana da fadin rai yana nuna isa yana alfahari da sutura da riga kawai kasa sai ta bude baki Allah ya ce bude ki hadiye min shi sai ta hadiye shi fa huwa yatajaljalu fiha hatta taqu musa manzo Allah ya ce tajaljalu ko ban fasala ma yatajaljalu ba yana surbukawa yana ta shiga ciki annabi ya ce har yanzu dinnan ila kiyamah sa har yanzu bai gama isa ba ai kiyamah bata tashi ba to ila kiyamah har yanzu dinnan da muke magana hadisin bukhari hadisin muslim me yasa saboda girman kai da fadin rai yana yi wa bayi nuna isa yana da alfahari da sutura alfahari da nuna isa malan ka san akwai wannan riga take kai shi huta riga wallahi akan riga sai zai shiga huta saboda idan ya saka rigar gari yake ya fi kowa kuma ta fata kowa tsumma duk tsumman da ka tashi shekara ɗaya shekara biyu sai kaga wanda ya fi shi mai hankali baya alfahari da tsumma tsumman da ba zai iya zama da kai a kabari shekara goma ba akwai tsumman da aka yi zai fi shekara goma a kabari da kai ba zai riɓe ba babu alfahari da sutura alfahari da nuna isa da jiji da kai usama yace qala samitu ibn umar yaqulu samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man jarra thawbahu khuyala'a to ga alamar girman kai a sutura sakin kaya a jasu su dinka jan kasa da nuna girman kai shine koyala duk wanda ya wannan lam yanzurillahu ilayhi yawm alqiyama Allah ko kallon sa ba zai yi ba ranar tashin alqiyama wannan hadisi ne hasan riwayar ibn majah hadisi ne isnadin sa ingantacce shi ma saka kaya an ce kai iyaka inda zaka sa duk inda zaka sa kaya kai zaka sa duk inda musulmi zai sa riga dukkanta da tsadarta ka ta zaka sa kayan mata ne aka ce zaka sa amma kayan namiji kada ya ja kasa wando kada ya wuce idan sawu ya ja kasa riga kada ta wuce idan sawu ta ja kasa babban riga alkabba duk kayan da mutum zai sa kar ya sa ya ja kasa in ka saka kaya yana ja kasa je ka a yanke shi duk tsadarsa saboda aiki ne na ƴan wuta هكذا هو هذا ما ذكره الواهدي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا في آخر مرضه وانزل الله صلى الله عليه وسلم يا إن ذي بالدنيا أرش الله فيها سنك أرشي يوصي بالصلاة النبي ياي وسيا أقول هذا صلى جماعة أقول هذا صلى مسلمي أقول هذا صلى وانزل الله يكي تشيوا أقول هذا صلى لا ونبغى الله يذوقنا من ذا الله يشيا مسلم تياكر بكلمة تياكر بكلمة يشي أما شيء هذا دعوة أنا بشردي ما يبغى يشي شيء قص كيف صلى شيء بذي يجي صلى يشي ولا بي يشي إن أي عندنا مسلم شنس أكربا هكا أما ما لو يجي صلى بقى من ذا الله يشي لا خير في دين لا صلاة فيه تاشيك تبي duk addinin da babu sallah a ciki bai da alkhairi ba mu guri da haka duk wanda baya sallah ba musulmi bane duk makocin da yake baya sallah duk abokinka da kaga baya sallah na rantsa da Allah akwai hadarin abokantaka da shi ko dai ka jawo shi ya rinka sallah ko kuma kai masa nasiha inda zai baka rabu da shi alamar dan wuta a cikin mu shine wanda kaga baya sallah kwarai kuwa akwai wanda malam ba su da rabu a ciki wata mata ta ce malam ba abin da mai gidana yake irin sallah ta ce baya san sallah malam ta ce wallahi malam bazan tona asirin mai gidana ba bazan mashari ba yace wannan abu yana damu baya san sallah san wani yaro yace yana tare da mai gidansa a kasuwa yace wallahi duk sallar da za a fita a sallar da ta wallahi bai fita ba da an zo za a ce gude ku yi sallah ku da zai shiga ɗakin yana irga kuɗi haka za ya zahar yana irga kuɗi an zo la'asar ma ya shiga irga kuɗi yace yace wallahi muna kallon sa mu da mun ƴan ƙananan yara muna ta sa ido sai ka dana alaji ba bai sallah ba Allah alaji bai sallah ba ya ma saba baya sallah azhar tana mai a kasuwa ba ta buga yayi sallah ba la'asar tana mata a kasuwa ba ta buga yayi sallah ba dai zuwa masallacin kasuwa dai yin shimfidar sa da sallah ta a shagon sa yayi sallah baya yi ta kuli kuma Allah ya tara mai mana ciniki ciniki iya tsara kuɗi kan amma baya sallah wani yace ka bincika gidan mamatsa ya ce wallahi bai yake ba kuma haka ne bayan laka idan ya dawo gida zai dawo da magarba in ya dawo da magarba ya shiga tarakarsa yana cin ya cire kayansa a kawo mai abincin sa ya huta ya tabi jabin wayansa da buga lissafi da calculator wacce mata ce za ta yi sallah da mu magana ya tashi asuba waye sai tashi shi babu haka yake rayuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya gyara halin mu manzo Allah yayi wasiya da yi sallah jama'a kun san me abu na farko da Allah zai yi bawa tambaya a kiyama shine sallah awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyama as-salah abu na farko da za a fara yi wa bawa hisabi ranar tashi al-kiyama sallah Allah zai ce kar ku taba komai kar ku bincika komai ku duba mini sallarsa idan aka samu sallah ta cika salat Allah zai ce ku wuce da shi aljanna kawai in dai sallah ta cika zancen ka ya tsallake malaka ka kare amma matukar sallah bata cika ba Allah zai ce to ku bintiko mini sauran ayyuka fa huwa limati waha adyaw sauran ibadu sauran nauye nauye to ya fito zan sai da su wanda ya wulakanta sallah to kar kai mamaki yana so da sauran yanzu wancan mutumin da baya sallan baya kula da sallah sai kuma matar ta ci gaba da cewa malam ka ga yadda yake wulakanta uwarsa ka ga yadda yake baya girman uwarsa nace a to ke ya wulakanta sallah baki mamaki ba ai ba mamaki ne in bai wulakanta uwarsa ba ai duk wanda bai sallah ba kar kai mamaki bai bi iyayensa ba ai iya masifa kenan ai iya bala'i Allah ya mana afuwarsa to yana wasiya da kula da sallah yace as-salah abu na karshe da manzon Allah ya ce maimaitawa as-salah kafin ya bar duniya lokacin da zai fita duniya ku kula da sallah ƴan ƙananan bayin da suke gargashin ku matanku da bayin ku da suke gargashin ku ma malakat aymanukum wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kammala da shi wabil isani ila almamluki da kyautatawa zuwa ga bawa wai qulu allah allah as-salah wa ma malakat aymanukum manzon Allah yana cewa allah allah ina hada ku da allah ina hada ku da allah al'ummata ku rike sallah ku kula da sallah ku kula da wanda an damu ku ta mallaka matanku da bayinku ku kula da su kaga ashe matar aure an ce a kula da ita a taimaka mata wa fil hadisi fasul malakati yumnun wa su'ul mamlakati shu'mun kyakkyawan mallakan mutum wannan baiwa ce kuma alheri ne haka mummunan riko da zaka yi mutum wannan shi umci ne abu ne da yake kai mutum zuwa ga wuta sannan manzo Allah yana cewa la yadkhulul jannata sayyi'ul malaka duk wanda yake da mummunan riko baya rike wato abokin zamansa da kyau to wannan ba zai shiga aljanna ba hadisin Tirmidhi ne hadisi ne mai rauni da Ibn Majah suka ruwaito shi qala ibn mas'ud radiyallahu anhu kuntu adribu mamlukan li bisawti ibn mas'ud yace bayan ya ji wannan hadisin yace wallahi da ina dukan bawa na da tsumagiya ibn mas'ud bawan sa in yi laifi sai ya samu tsumagiya izane shi ibn mas'ud yace to fa sami'tu sautan min wara'i yace kawai sai na jiyo sauti a bayana najiyo sauti a bayana ilam ya ilam aba mas'ud anna allah aqdaru alayka minka ala hada alghulam lalle allah ya fi ka iko akan wannan yaron sama da kai a bawan sa ne idan ya masa laifi sai ya zane shi da tsumagiya ibnu mas'ud kawai sai ya jiyo waye mala'ika ne aljani ne waye kira shi aka ce ya dan mas'ud ka sani wannan bawan da yake karkashinka yake kula maka da harkokinka na gida Allah ya fi ka karfin iko a kansa Allah bai bige shi ba kai bai kamata ka bige shi ba qala kuntu ya rasulullah ibnu mas'ud ya kama hanya ya je gurin manzo Allah ce la adribu mamlukan li ba'dahu abadan na daina dukan bawa na har abada wa fi riwayatin saqata as-sawt min yadi yace kawai sai tsumagiyar nan ta fada ta fadi daga hannuna yana jin wannan magana sai tsumagiyar ta fada daga hannunsa min haibati rasulullah saboda kwandilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin fa qultu huwa urrun li wajhillah a wata riwaya sai ce wannan da daga yau na yanta shi ya zama da'ini na ba bawa ba an daina masa slavery gaba daya yace amma innaka law lam taf'al la lafahatka an-nar da baka aikata wannan ba da wuta ta cinye ka ibn mas'ud yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama hadisi imam muslim ya ruwaito shi wa rawa muslimun aidan min hadisi ibn umar qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw la tamahu fa kafaratuhu an yu'tiqahu duk wanda ida kiyaran sa yayi masa haddin da bai yi laifin ba lam ya'tihi duk wanda ibi yaron da ke karkashin sa bawanka almajirinka mai kula maka da harkokin gidanka ko mai maka aiki a gona ka dake shi ka zalunce shi abinda bai cancance shi ba ko kama ne shi auza sama huku kalfe shi da mari yace to ka fara sa shine ka yanta shi kawai ka ce ya zama daci kake in ba haka ba lalafahatkan naru yawmal qiyamati kama hadisin muslim sai rana sai wuta ta cinye ka ranar tashin alqiyama wannan hadisin shi ma na muslim ne wannan hadisin yana nuna mana mu tausayawa waɗanda suke karkashin mu almajiran gidanka yaron da ke maka wanki yaron da ke maka guga yaron da ke maka aike mai tuka maka mota mai maka hidimar gona mai maka hidima a office mai rike maka jaka mai kula maka da kaza dinka wanda yake maka gadi a gida duk waɗannan suna da hukuncin kamar bayi ne a wannan zamani duk da ba bayi bane to kenan suna da haƙƙi mu kyautata musu amma ya zama yau mai kula da gidanka shi ke bada mummunan shaida a kanka a ce alhaji zai da mutunci wani yana bada labari yace a gidansa inda yake kula yake aiki yace wallahi ba a taba kawo musu abinci ne ke ba sai ya rufe yake fito musu saboda tsabar muguntan matar gidan ga abincin nan ba za ta kunda shi akan kari ba sai ya fara lalacewa sai a fito musu shi wasu kuma suka ce ma mai doyin suke fitarwa ko kaga suna warwaso daga gidan fa aka fito da shi amma suna warwasan dan abin da ake fito da shi to me amfanin zaman su karkashin ka me amfanin arzikin ka na gindin ka bai mora ba me amfanin dukiyar ka mai gadin ka yau shekara 40 yana gadi a gidanka amma bai da rigar arziki shekara 30 yana tuka ka da kai da iyalinka da yayanka tun kafin a haifi binta yau har binta ta yi aure shi yake take kai su makaranta yake kai ta kaza amma keke bai da shi wani mai gadin sa sai yayi muguwar tafiya tafiyar kafa daga nesa ba ya hawo abun hawa yazo inda yake da aka buga lissafin abun hawan da yake hawa yake zuwa gidan da yake aiki a wata albashin ya cinye a cikin kudin ashaba da adidi sahu bai kuma iya tahowa da mai da kafa ba watarin sai ya dabara sai ya yi rabin tafiyar a kafa ka kula ba malam wallahi idan ana gaya maka rayuwar da wasu suke a gidajen wasu Allah kare da zai ci ba sai ya yi rabin tafiyar a kafa saboda bai da kudin mota sai ya hawo mota ta karasar da shi saboda shi ne albashin zai ba shi dama ya iya dan sayan wani abu kuma ba wani abin ihsani da za a dauka a bashi ko abinci ko wani abu na kyautatawa ka san mutumin nan haka ya mutu bai samu alherin sa ba bai samu taimakon sa ba suna nan ba kade za ga wani ai shi yana tukawa ne wani ai yana tukawa ne ka ji wannan da ake wada ga direban sa kalli direban sa wallahi bai gani ba galiban direbobi suna cikin bala'i galiba ba a fiye kula da su ba sai hakuri da su za a je a samu arziki da su za a yi kulle-kulle da su za su raka suna kallo shi ba direba ba ka la ilaha illallah mala ya kamata a yi karatu akan direbobin manya mala direban babban mutum fa shi zai tuka shi ya kai shi babban hotel ka san ina zai kwana sai a ce kwantar da kujera ka kwana a mota alhaji haka ne ya kai mai gidansa yana katon hotel maimakon a kama masa koda wani low price taki sai a ce kwantar da kujerar ka kwana a mota wallahi a mota suke kwana idan an je wani taro ana raba abinci ko wani abu za a haɗu mai gida zai a raba abinci ai party ai komai ina direban ka yana can bai ci komai kuma bai isa ya bar gurin ba saboda kar ya bar wurin alhaji ya fito zai dauke shi wallahi ba zai iya dauko abinci ko ya ce a dauko masinjan sai ya dauka ya kai wa direba ba zai yi ba ana ba da labari wani direba ba zan faɗi sunan garin ba saboda za a gane ni yana tuka wani babban basarake yana gudu sai ce ranka ya daɗe hanya ta rabu gida biyu ya ce ta rabu guda biyu sai ce wacce dai ga can shehu Usman dan hodiyo ina ganin sai yana kira na a gefen ta wannan kuma na ga ta kan gada ce wacce zambe sai ce dan ubanka tsaya 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 dan ubanka ka san me ya faru mala direman ya ce billahi azimu kwanan sa kusan biyu sun yi tafiya wallahi ana taro bai ci komai don yunwa ke da dame shi yace in ban nuna wa yalla bai fushi na ba da zai gane me nake nufi ba yace ina cikin wuta sai yace hanya ta rabu gida biyu yace da ya zabi ta shehu Usman dan hodiyo ne yace wallahi da lahira zai kai yace can zai danna ka yace kuma sarkin na manji kan shehu Usman ne baba da kai nake wa Allah ya bada afwa ya zagi uban sa yace tsaya yace yace Allah bai wallahi yin wani ke ka san sai a hanya a kauye aka ce a nemo inda masa take a nemo mai shayi yaya zaka dauki dan adam yana tuka ka kana harkokin ka baka tuna da rayuwar sa ba shi ba dole ba ko zaka ba a bashi wallahi ko da ana ban da baka ya canja ba babu haka abin yake ai ai tsotsayi ka zama direba Allah rafa asiri in dai ba direba wancan yana fiya bane yana fiyarwa ba suna da hakki mu yi magana akan hakokin su dan su ma yan adam ne ko ba ka bane ba a kula da su a taimaka musu in a ma'aikatu ne a taimaka musu idan sarakuna suke tukawa a taimaka musu idan attajirai suke tukawa a taimaka musu yanzu mutumin da zai dauke ka a mota ya yi ta gudu da kai bai kamata ka taimake shi ba in ya zai ba da rami da kai ba ai ba daidai bane ba ku daina barin su da yunwa dan kar su jefa ku a gada Allah ya mana afuwarsa kuna tare da ni ko yawwa to shikenan sai ce sai yake cewa wa min hadisa kin bin hizamin qala qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha yu'adhibu alladhina yu'adhibuna an-nasa fi dunya Allah sai yayi azaba ga waɗanda suke yi wa mutane azaba a duniya hadisin imamu muslim wa fil hadisi man daraba bi sautin zulman iqtaffa minhu yawm al-qiyamah duk wanda ya dauki tsumagiya ya zane wani da bulala ranar tashi alkiyama wallahi sai an rama ina ji sulmasa ina malamin makaranta ka ji da kyau ga hadisin a gaban ku man daraba bi sautin zulma duk wanda ya dauki tsumagi ya yadda ke wani akan zalunci ka zana wa wani matukar dukan da kai wani wallahi ko ka danka ne in akan zalunci ka zalunce shi wallahi sai an rama ranta shi kiyama shine uktusa minhu yawmal qiyamati kila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamnahu anil khadimi aka ce manzo Allah to sau nawa za mu yi abuwa wa hadimi mai mana hidima a gida yake bil yawmi 70 marra kai mata abuwa sau 70 yaron gidanka kai mai abuwa yayi laifi daya yayi ka yafi yayi laifi biyu ka yafi yayi laifi sai kai sau 70 wa kana fi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam yawman siwak fada'a khadiman lahu wata rana manzo Allah hannunsa akwai aswaki ya kira mai masa hidima fa abta alai sai jinkiri bai zo ba fa kana launal qisas annabi ya daga aswakin ne ce yaron nan na aika ka zo tun da zuba ka zo annabi yake ga mai masa hidima yaron gidansa ka duba annabi ba yace launal qisas da ba dan ina jin tsoron qisati da ramuwa da za a inda dake ka ba da sai na kwala maka wannan aswaki la darabtuka bi hada siwaki da sai na dake ka da wannan aswaki saboda ina jin tsoron kawai a yi qisati wannan hadisin bayaki ne Imam Ibn Sa'd ya rawaito shi Albani ya rawaito shi a cikin Al-Jami' hadisi na 4800 da kuma 48 wa kana li Abi Hurairah tajariyatan zanjiya Abu Hurairah yana da wata yarinya baiwa baka shine zanjiya azzantin wani dutse ne a Sudan dutse ne a Sudan ake ce shi azzanji to wannan wata macece bakar mace da take daga wannan guri farafa a yawman alaiha sauta Abu Hurairah ya daga tsumagiya zai dake wannan baiwa ta sa mace a gida kenan yace laulal isa la afshaytu kihi wallahi da wannan ina jin tsoron kar a yi min ramuwa ba akan ki inna da kike sai an raba miki ba wallahi sai na buga miki tsumagiyan nan walakin ta abiuki sai dai kawai zan kai ki kasuwa in sai dake liman yufini sama nake ga wanda zai biya ni kudin ki in sabi ta ciki da riba anti hurratul liwajhillah je ki ma na yan ta cikin zama'a tafi ki bar gidan ka waja timratun ilal nabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo gurin manzo Allah fa qala ya rasulullahi inni qultu li ummi li amati na ce wa baiwa ta ya zaniya ya ke mazinaciya wata ce tai fushi ta ga yawa yarinya gidanta mai mata aiki tace da ce mazinaciya sai manzo Allah ya ce wa hal ra'aiti alaiha dalik kin ga zinan ne a tattare da ita kin ga tana yi kadan da manzo Allah ya ce amma innaha tastaqidu minki yawmal qiyamah to ina shaida miki wannan baiwar da kika ce mata mazinaciya sai ta yi kisasi sai an yi ramuwa da ke ranar tashi alkiyama akan wannan shari da ke mata farajat ila jariyatiha ta je gurin yarinyar ta tafi a fasha saudan ta bata tsumagiya wa qalat ijli dini tace farazani ne tun yanzu baiwar ta ga yawa bakar magana annabi yace sai an rama a kiyama tace da aje kiyama dukan kiyama bai da dadi da ke ni tun a duniya kawai farazani ne fa abatil jariyatu yarinya ta kasa ta kita da keta fa ta kada take cewa to tunda baraki da ke ni ma na yan take saboda Allah thumma raja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam ta koma gurin manzo Allah fa akhbarta bashi labari bi itqiha tace na fa yan ta wannan baiwa manzo Allah yace asa ai asa an yukasira an itqaki laha ma qadartiha bihi da sannu wannan yan ta da kika yi insha Allah ta'ala zai kankare miki kazafin da kika mata wa fi sayyi ayni annabi sallallahu alaihi wasallam qala man qadafa mamlukahu duk wanda yayi wa bawan sa kazafi wa huwa bari'un mimma qalahu kuma ya barranta da abin da ya gaya wa shi bawan da ka gaya masa ya barranta shari ka masa juli da yawmal qiyamati haddan sai an maka tsumagiya ran tashi a kiyama na haddi illa an yakuna kama qala sai dai abin da ka faɗa haka ne hadisin bukhari da muslim wa fil hadisi lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu ma la yutiku shi ma bawa ko almajirin gidanka ko yaron gidanka ka ciyar da shi kai masa sutura mallan kaji shi kai zaka bashi abinci kai zaka yi masa riga sannan kuma kar a dora masa abin da zai iya ba duk wanda yake da wani a gargashin sa kada ya dora masa nauyin da zai iya ba wa kan sallallahu alaihi wasallam yusihim inda khurujihi min ad-dunya annabi ne musu wasiya da zai bar duniya wa yaqulu allah allah fi salam wa ma malakat aymanukum at'imuhum mimma ta'kulun ku ciyar da bayin gidanku da yaran gidanku da abin da kuke ci waksuhum mimma tattasun ku yi musu sutura da abin da kuke sutura wala tukallifuhum min al-amali ma la yutiquna kar ku dora musu aikin da ba za su iya ba fa in kallabtumuhum in kun dora musu fa'iluhum to ku taimake su wala tu'adibu khalqallah ku daina azaba wa halittar Allah fa innahu mulkukum mallakakum iyyahum Allah ne mallaka su gare ku walau sha'a la mallakahum iyyakum inda Allah ga dama sai juye sha'anin ku din ku zama ku ne bayin su su din su zama su ne masu gidajen su ibnu asakir yarwaito ودخل جماعه على سليمان السلمان الفارسي وسمutane sun shiga wajen Salman al-Farisi wahu amirun al-madain a lokacin shine sarki amir al-madain fa wajaduhu ya'jinu ajin ali sai ga Salman al-Farisi yana sarki gashi yana ta kwaba garin abincin gidansa ko Salman al-Farisi yana sarki yana kwabar gari da hannunsa babban magana وقالوا له الا تترك الجاريه يا اجنو اكتي يا سركي بذاك بر بيوا تفاضى مك wannan gari ba bazaka batta ba yace faqala sallallahu alaihi wa sallam inna arsalnaha fi amal ayna aike ta wani aiki ne mun aika ta sai ta yi wani aiki fakarina an najma alaiha amalan akhar sai muka kyamaci mu kara mata wani aiki dan Allah kadi wa sallallahu alaihi wa sallam ya tura baiwar wani aike sannan kuma ga lokacin kwaba garin abinci yayi maimakon wani ya jira ta yi aiken ta dawo ta kwaba musu garin su ci abinci yace ina jin tausayin kuma ina jin tsoron in hada mata aiki biyu ga wancan aikin ga wannan aikin shi yasa na kama yi da kaina an najma alaiha amalan akhar wa qala ba'du salaf wasu malaman suka ce cikin magabata la tadribul mamluka fi kulli dhanbin ka daina dukan bawanka ko yaran gidanka akan duk laifi da ya maka walakin ihfad lahu dalik ka kiyaye masa wannan fa idza asallahu asallaha fadribhu kai ya saba maka kyale shi amma idan ya saba Allah da ke shi ala ma'siyatillah akan saban Allah wa zikruhu adh-dhunub allati bainaka wa bainahu da kuma ainihin zunubin da yake ainihin wato tsakaninka da tsakaninsa wannan ma wani abu ne da ya kamata ka tuna sannan kuma kai masa afuwa akai amma in ka buge shi akan saban Allah to zai ciro da zulumin da yake tsakaninka da kai da shi wannan duka wasiyoyi ne da shari'ar musulunci ta yi mana akan mu kula da waɗanda suke karkashin mu kada mu zalunci mai rauni daman shine Imam Zahabi ya kawo babin dan shi kada a cuci wanda yake mai karamin ƙarfi Allah ya ba mu ikon kulawa da wanda suke karkashin mu Allah ya ba mu ikon tausaya musu Allah ya ba mu ikon taimaka musu mu hakuri na dan tsawaita muku dan mu zo kan fasali abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kusuri ko tuntuba har sai Allah ya mana afuwa wa subhan